الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نوتا hudu ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 26 ga watan uku shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa a garin mu mai albarka garin Kano yan uwa idan ba a manta ba a cikin darasin mu na jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 35 fadin Allah madaukakin sarki alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون زم تشفركم آية 36 إن شاء الله تعالى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون
نعم الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وإذن بأمن تابجيا ayar da muka tiki akanta Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana bayani game da siffofin masu tawadu'u wa bashiril muqbitina Allah madaukakin sarki yayi bayani game da siffofin masu tawadu'u guda hudu su ne na farko wadanda idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsu take raurawa su zubar da hawaye domin firgici da razani da tsoron Allah madaukakin sarki sannan su ne masu haƙuri ga dukkan abin da zai same su na bala'i da musifa ba sa kai kuka ba sa raki ba sa kai ƙarar Allah maɗaukakin sarki wajen ƴan uwansu mutane sannan siffa ta uku shi ne tsayi da sallah da yinta a kan lokaci da kiyaye farillanta da rukunanta gaba ɗaya sannan siffa ta huɗu shi ne ciyarwa daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba a cikin ayar da malam ya karanta mana yau yace wal buduna ja'alna halakum raquma mun sanya muku su min sha'airillahi daga cikin alamomin addinin Allah madaukakin sarki lakum fiha khairun kuna da alkhairi a cikin su su raquma fadhkuru ismallahi 'alayha ku ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki a kansu lokacin da za ku soke su lokacin da za ku yanka su ku ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki a kansu sawaf a lokacin da suke tsaye sun yi sahu sahu فإذا وجبت جنوبها idan gangan jikin su ta je kasa ran su ya fita daga jikin su wa kulu minha to kuci daga cikin naman su wa at'imul qani'a sannan kuciyar da wanda yake mai kamewa mai kau da kai wanda baya tambaya wal mu'tar da kuma wanda yake tambayar duk kuciyar da su ku ba su kadhalika sakharnaha kamar haka ne muka yassare muku waɗannan dabbobi na ni'ima la'allakum tashkuruna fatan kwa kusance masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala dan uwa wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani game da irin ni'ima da yawa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imar da ya mata shine yassare mata dabbobi na ni'ima wanda suke yankawa a lokacin layya ko kuma lokacin hadaya Allah subhanahu wata'ala ya ce wal buduna al buduna jam'i ne na badanatun al buduna jam'i ne na badanatun guda ɗaya kenan aka ce al buduna da yawa kenan abinda suke nufi shine al ba'ir al azimul badan al ba'ir al azimul badan shine raqumin da yake babba mai nama mai kitse shi ake cewa al budun shi ake cewa al badana saboda haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce kalmar al-buduna ana itlaqin ta ne kadai akan raqumi wasu malaman kuma suna gani cewa bayan raquma ma shanu suna shigowa ciki saboda shanu su ma shari'a ta bada dama za a yi hadaya da su amma dai da yawa daga cikin malami suka ce a'a al-buduna a ana amfani da ita ne kadai akan raquma musamman ma idan ka kalli siyakin ayar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa فإذا وجبت جنوبها idan jikinta yaje kasa suka ce fadin Allah idan jikinta yaje kasa yana nuna cewa da a tsaye take kenan sannan bayan soke ta ranta ya fita daga jikinta sai kuma ta je kasa suka ce amma su shanu ba soke su ake ba yanka su ake saboda haka a kwance suke daman ba jikin su ba tsaye suke balle a bayanin jikin su yaje kasa to amma dai a siyakin ayar yana nuna mana raquma da shanin duk sun shiga ciki tunda bayani ake akan abin da ya shafi hadaya Allah subhanahu wataala ya ce wal budna lallai raquma ja'alnaha lakum min sanya muku su min sha'airillahi daga cikin alamomin addinin Allah madaukakin sarki abin da ake cewa sha'ira kamar yadda muka yi bayani jiya shine alama menene alamar da ake nufi a nan wajen shine a su dabbobi na hadaya akwai yanayin da ake musu alamar ta yadda za su bambanta da sauran dabbobi na yau da kullum domin ita hadaya daga lokacin da aka sanya mata suna ta zama hadaya to ta tashi daga gamagarin dabba ta koma dabbar da aka kyautar da ita aka bayar da ita ga Allah subhanahu wata'ala to shi sa tana da wasu hukunce-hukunce na musamman to duk lokacin da mutun yayi niyyar bada dabbar sa a matsayin hadaya sukan yi musu alamun da ake iya gane su daga cikin alamun da suke musu shine sukan yi musu ash-sha'ira shine zane a jikin su sukan samu wuta su sa karfe a wuta sai su zana wa dabbobin a gadan bayan su ko kuma a kwibin su na dama saboda haka idan aka ja ko da wuka ko da wani abin da yake dai wanda zai iya fitar da jini ya fito to wannan alama ce dake nuna cewa wannan dabba ce da aka bada ita ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma si mata rataye alqala'id kenan alqala'id ma'ana sirata ya wa dabbar ta kalma ko wani abin da kan iya daukar ma'anar rataye ta yadda dai da an gansu an san dabbobi ne na Allah subhanahu wata'ala to irin waɗannan dabbobi ɗan uwa za ku ga dukkanin balarabe tun a lokacin jahiliya idan aka koro dabba da rataye a jikinta da alama a jikinta to suna girmama ta suna mutunta ta ba sa taba ta hatta irin yan fashi da ke tara hanya su tare fatake su kwace abinda suka taho da shi ba sa tare irin waɗannan dabbobi da suke na Allah madaukakin sarki da sun ga rataye a jikin dabba da sun ga alama an zana mata wuta a jikinta za su ce wannan dabba ce ta Allah madaukakin sarki ba za su tare ta ba saboda haka babu abinda suke mata to shine abinda ake nufi a sha'air Allah madaukakin sarki ya ce lallai raquma mun sanya muku su dan su kasance alamomi na addinin Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wata'ala ya ce lakum fiha khairun, lalle kuna da alkhairi a cikin waɗannan dabbobi. Malami suka ce alkhairin da ake nufi shine akwai khairun dunyawi, akwai khairun ukhrawi, akwai alkhairi na duniya, akwai alkhairi na lahira. Alkhairi na duniya mun faɗo su daga ciki tun jiya, muka ce dabbobi na hadaya akan iya dora musu kaya, wannan alkhairi ne da mutun zai samu. Akan iya hawa bayan su, wannan alkhairi ne da mutun zai samu. Akan iya tatsan nonon su, wannan alkhairi ne. Sannan daga cikin alkhairin da mun faɗa ba shine za a yanka naman su idan lokacin yankan hadaya yayi. Za a yanka naman su a rabawa matalauta ko a rabawa miskine naman su ci su amfana da shi, wanda ma alkhairi ne. Sannan kai kanka da ka yanka kai ma zaka ci naman, iyalinka za su ci, shi kansa wannan alkhairi ne mai zaman kansa. Shine lakum fiha khairun, kuna da alkhairai a cikin su. Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kuma akwai alheri na lahira da ake samu bayan alheri na duniya. Wannan alheri na duniya kenan. Akwai alheri na lahira da kuma ake iya samu, wanda shine tarin lada da Allah madaukakin sarki ya ajiye wa masu layya. Layya ko hadaya suna ɗaya daga cikin mafi girman aiki wanda ake kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki da su. Shi yasa hadisi ya tabbata ingantacce, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa hadisin na Aisha, Allah kara mata yarda, tace ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma amila ibn adama yawman nahri amalan ahabba ila Allah min ihraqi damin, babu wani aiki da Allah madaukakin sarki yafi so a ranar layya, ranar sallah kenan, kamar zubar da jini. Dan rana ce da ta kunshi abubuwa guda biyu, wanda suke gida a zaune basu je aikin haji ba, Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu ibadar layya. A ranar kowa zai fito da ragonsa ko san sai ya yanka a matsayin layya. Sannan wanda suke a aikin haji, wanda suke a garin Makka, a ranar ce kuma ake me ake hadaya, raƙuma da dabbobi ƙanana da manya da aka tanada domin hadaya, duk a ranar ne za a zo da su domin a hadaye su. Saboda haka a wannan rana ta 10 ga wata babu wani aiki da Allah subhanahu wata'ala yake bada lada a kansa, yake sansa kamar zubar da jini. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce wa innaha lata'ati yawmal qiyamati biqurunha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan dabbar da aka yanka ta layya ko kuma ta hadaya za ta zo ranar tashin alkiyama biquruniha da kahanta wa adlafiha da kofatanta wa ash'ariha da gashin jikinta da aka cire ko kuma aka babbake za ta zo. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin, jinin da aka yanka ta yake fita daga jikinta zai sauka a wani waje da Allah madaukakin sarki ya tanada kafin ya sauka a ƙasa. Ma'ana lokacin da aka yanka dabbar layya kafin jinin ta tsartuwa ya zuba a ƙasa, to Allah madaukakin sarki ya masa guri na musamman da za a ajiye shi saboda falalar layya. Saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fatibu biha nafsan, ku tsarkake ranku, ku dadada ranku da wannan ibada, ku yi ta dan Allah, ba a yi dan wani. Saboda haka ɗaya daga cikin mafi girman alkhairin da ake samu wajen hadaya shine samun lada mai yawa. Shi ma wanda aka ciyar ɗin zai samu lada idan aka ciyar da shi ya gode wa Allah madaukakin sarki bisa ni'imar da ya masa. Wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa ya gode masa, shi ma zai samu lada a kanta. Kun ga ashe akwai me? Akwai alkhairi a cikin hadaya, alkhairi na duniya da alkhairi na lahira duka gaba ɗaya. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce lakum fiha khairun, kuna da alkhairi a cikin hadaya da kuke yi. Malami suka ce karkashin wannan ayar a wajen bayani akan walbuduna, raquma. A baya mun yi bayani akan cewa me ake nufi da albuduna, wanda duk malamai sun hada akan kalmar buduna ittifaqan abinda ake nufi da ita shine raquma. To amma abinda suke sabani shin shanu za su shiga cikin albuduna ko ba za su shiga ba? Amma wasu daga cikin malamai suka ce za su shiga, domin su ne dabbobin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yarda ya amince za a iya yin musharaka a cikinsu wajen layya. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada dama mutum bakwai za su iya haduwa akan dabba guda daya raqumi ko sa silayya da ita annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi ba da wannan damar mutum bakwai su hada kudi su je su sai raqumi guda daya su je su yanka silayya sai a raba naman kowa a bashi kasan sa kowanne daga cikin su zai samu cikakken ladan layya kamar kayanka guda daya kowanne zai samu wannan ladan to an yadda ayi tarayya akan raqumi kamar yadda aka yadda ayi tarayya akan me akan shanu so da malami suka ce shanu ma za su iya shiga ciki amma kananan dabbobi awaki da tumaki su wannan ba sa shiga cikin kalmar albuduna kamar yadda malami suke bayani Allah subhanahu wataala yace fazkuru smallahi alaiha sawafa ku ambaci sunan Allah madaukakin sarki alaiha akan dabbobin lokacin da kuke kokarin yanka su sawafa alhali suna tsaye sun yi sau sun yi layi yadda ake soke raqumi yan uwa ana soke shi ne a tsaye shi ba sai an kwantar da shi ba haka sunna ta tabbatar to shine Allah madaukakin sarki yake gaya masa yake gaya mana cewa mu ambaci sunan Allah madaukakin sarki akan raquma ko akan shanin da muke kokarin yankawa lokacin yin hadaya lalle ne duk wanda zai yanka ya ambaci sunan Allah madaukakin sarki idan hadaya ce ko kuma layya abinda ya tabbata a sunna shine mutun ya ce bismillahi wallahu akbar allahumma hadha minka walaka allahumma hadha anni wa ahli baiti ko abinda ya kama da haka amma idan yanka ne kawai yau da kullun to babu laifi ko mutun ya ce bismillahi wa dalar ba sai yayi kabbara ba amma yanka na hadaya shine abinda ya tabbata annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yana yin bismillah yayi kabbara kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abi Rafi yace annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kana idza daha ishtaraka bishaini saminaini aqranaini amlahaini فإذا صلى وخطب الناس أتى بإحداهما وهو قائم في مصلى فذبحه بنفسه يا تبت أن نفس إرادة أمتي سأر تبت أغريش إذن زي إليا يكن سامرا غنى من يا أوسسوما سمي إذن يغا مسلا إيدي سأزوما سدرا غنى سي إذن سي ينكا وتروايا أن نفس إرادة أمتي سأر تبت أغريش تنونة تيوى samma wa kabbara yayi bismillah kuma yace Allahu akbar wannan shine abin da ya tabbata duk wanda zai yanka yayi bismillah sannan ya kabbara idan yanka ne na layya ko kuma yanka ne na hadaya amma yankan da yake na yau da kullun kamar yadda na bayani a baya wannan babu laifi ba sai an bace sunan Allah madaukakin sarki ba sai an yi kabbara akan su ba idan aka yi bismillah shikenan ya wadatar shine fadin Allah madaukakin sarki fazkuru smallahi alaiha sawaf alhali sun yi sau saboda yadda yanayin soke raqumi yake a lokacin musamman lokacin hadaya ba raqumi ne guda ɗaya ba raquma ne a iya ganin idan mutum dan lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hajjin sa na bankwana sallallahu alaihi wasallam shi kadai yayin raquma 100 shi kadai yayin raquma 100 ya soke guda 63 da hannunsa mai albarka sannan ya miƙa wa sayyidina ali dan abi talib mashin ya ci gaba da soke sauran kowanne idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai soke shi zai yi bismillah ya kabbara sai da ya soke guda 63 sannan sauran kuma sai miƙa wa kaninsa dan uwansa kuma sirkinsa sayyidina ali Allah ya kara masa yarda shi ya jibinci soke sauran ya wakilci annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi to yadda ake soke raqumi shi a tsaye ake tsaye da shi idan aka tsaye da shi sai a dage kafarsa ko kuma hannunsa na dama kafar gabar ta bangaren hagu sai a dage ta sai a daure ta sannan sai a soke shi a haka shi sa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim wata rana ya ga wani mutum ya durkusar da raqumarsa ko raqumarsa yana so ya soke shi a haka sai sayyidina Abdullahi dan Umar ya daka masa daga ne sai ya ce daga shi tayar da shi na ɗaya kafarsa ta gaba guda ɗaya ka soke shi a haka ya ce sunnatu Abil Qasim ya ce haka sunnar baban Qasim take shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan za a soke dabbobi in dai raqumi ne ba a soke shi ba a so a kwantar da shi ba a so a durkusar da shi a tsaye da yake ake tsaye da shi sai a dage kafarsa ta gaba guda ɗaya bangaren hagu sai a daure ta jikin sa sai kasance yana kan raquma guda akan kafafuwa guda nawa kenan guda uku to sai a soke shi a haka wanda suka san inda ake sokewa akwai jijiyar da ake kalla sai a soke ta da an soka shikenan jijiya ce da take dauke da jini saboda haka jini zai ta zuba har sai ya mutu to da ya mutu kuma shikenan sai ya fadi kasa da ya fadi kasa kuma shikenan sai a shiga aiki to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce fa idza wajabat junubuha idan gangan jikin sa ta fadi ta je kasa shira umin kenan ma'ana idan ran sai ya fita daga jikin sa dan kaida kenan sai ran sa ta fita daga jikin sa ba a fara a taba dabba ko da rago ne idan aka yanka shi ba a so a fara taba shi sai ya mutu gaba daya ma'ana sai ran sa ya bar gangan jikin shi ko da kaza ce aka yanka a gida ki kaddara kin yanka kaza a gida ba daidai bane kaza tana wannan fuffukar ran ta yana fita daga jikin ta ki dauko ta ki ce ya ki fara fijewa haka ko zaki fara fi ita ba daidai bane eh adaka ta sai ran ya fita daga jikin ta gaba daya sannan sai a shiga figa sai a shiga figa ko kuma fida idan babbar dabba ce to shine abinda Allah madaukakin sarki ya ce fa idza wajabat junubuha idan gangan jikin ta fadi kasa ran ta ya fita daga jikin ta sai Allah ya ce fakulu sai ku ci eh sai ku ci me sai ku ci wannan dabbar da aka yanka sai ku ci naman hadaya idan hadaya ce ko kuma ku ci naman lai idan lai ya ne to shine sai malamai su daga cikin malamai suka ce tunda Allah madaukakin sarki ya ce fakulu fakulu fi'ili ne amri fi'ili ne na umarni wanda ya dullu alal wujubi yana fa'idantar yana shiryar da wajabci duk inda alqur'ani yazo yace fakulu ko kuma ya kawo if'alu ko if'al ko ismu fi'lil amr abinda yake nufi shine wannan aikin wajibi ne har sai an samu wata karina ko wata alama da ta nuna ba wajibi bane mustahabi ne ko abinda ya kama da haka sannan sai mu dauke shi daga matsayinsa na wajabci to nan sai gashi Allah madaukakin sarki yace idan mutun ya layya idan mutun ya hadaya fakulu a ci daga naman layyar saboda haka wasu daga cikin malamai sai suka ce lallai cin naman layya ko kuma naman hadayanka da ka yanka ko da kika yanka idan kika je aikin hajji dole ne wajibi ne akan ki ki samu wani bangare daga ciki a yankon maki ki dafa ko ki soya ko ki gasa ki ci suka ce wannan dole ne to amma almuhaqiquna min almufassirina suka ce ba lallai bane abinda yasa aka ce fakulu kamar raddi ne ake wa mushrikai su suna da ra'ayin duk hadayar dabbar da kace ka ba da ita kyauta ga Allah madaukakin sarki to ba za ka ci ba kada kuma ta je mun yi bayani suka ce ai duk dabbar da ka ba Allah ba za ka hawo kanta ba ko ba za a dora mata kaya ba ba za a tatsi nonanta ba suka ce ai ta zama ta Allah duk wata amfanuwa da kai za ka yi da ita bai dace ba to haka ma suka ce idan ka yanka naman ta in dai hadaya ce to ba za ka ci ba me dalili saboda ta Allah ce to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan bayani fa na jahiliyanci ne na lokacin maguzanci ne amma a musulunci babu laifi ka ci za ka iya ci saboda haka umarni ne na me na jawaz na halacci ba wai dole bane saboda haka idan kika yi layya naman gaba ɗaya kika tattara kika ce akai wa masakai baki laifi ba shi yasa ku ga duk wanda ya taba zuwa aikin hajji ya je gar makka wanda suke yin hajjin tamattu'i suna yin hadaya amma dabbar da za a ce an yanka a madadinka ta haka ce ba ma ka ganin ta ba dai ka ga namanta haka ne me yasa ba ka gani saboda me sai dai kai wakilci kawai wakilci za ka yi ka ba da kuɗin aje a siya a yanka a yi abin da ya kamata a yi da shi kai baka ma san inda ake yanka ba yanzu wani ya sha zuwa aikin hajji garin makka amma idan aka ce masa dala ina ne yanka ina ce mai yankan mina ina ce ake yanka a garin makka bai sani ba saboda haka ba lallai ne sai ka ci ba me dalili saboda jawazi ne kawai halacci ne to amma duk da haka Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullah yana ganin cewa idan wannan dabbar da aka yanka a garin makka in dai ta fidiya ce ko kuma ta jawazu saidi ta jaza'u saidi ce to ba za a ci ba me tace fidiya shine mutun ya wani laifi akwai abin da ake ce musu mahduratul hajj abubuwan da shari'a ta hana aikata su lokacin da kike cikin aikin hajji to idan kika aikata ɗaya daga ciki sai shari'a ta ce kin yi laifi me zaki ki fanshi kanki shine sai ki zubar da jini sai ki sai dan akuya ko ki sai rago ko ki sai akuya abin nan akuya ko tunkiya sai ki yanka idan kika yanka to shikenan Allah madaukakin sarki ya yafe miki wancan abin da kike misali idan mutun yana aikin hajji daga cikin mahduratul hajj an hana shi yayi me ya shafa turare an hana shi yayi aski gashin kansa ya fita ko mace ko namiji an hana shi ya yanke farcensa idan namiji ne an hana shi ya sanya abin da yake dinkakke sannan an hana a sa safar hannu ko kuma a rufe fuska ko niqabi duk ba zaki sa niqabi ba in kika ji aikin hajji babu niqabi to idan mutun yayi daya daga cikin waɗannan abubuwan to ya aikata abin da ake ce musu mahduratul hajj a kaddara cewa mutun yaje aikin hajji sai kansa ya samu matsala kamar yadda wani daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara masa yarda hadisin Bukhari da Muslim nuna yana cikin aikin haji sai kasance ya samu matsala kwarkwata kwarkwata akan sa kun san su Larabawa suna da gashi da yawa ba irin namu ba so da haka sai kwarkwata take damun sa akan sa ga kaikayi sai wallahi ya kasa sakewa sai annabi ya bashi dama ya ce je aske wannan gashin kan nasa idan ya aske shi kenan ya sha a'a bai sha ba me zai yi zai fidiya zai yi fidiya daga cikin abin da ake na fidiya shine yanka to idan wani abu yasa zaki yanka a matsayin fidiya ba hadaya ba hadaya daban fidiya daban ita fidiya daga sunan ma hadaya shine kamar abin da kai ka bada shi kyauta shi kuma fidiya abin da kai dan ka fanshi kanka laifi kai me zaka kafanshi kanka shine sai kai fidiya to shi fidiya Imam Malik na ganin cewa naman da mutun yanka na fidiya ba zai ci ba sai dai bada shi sadaka saboda laifi kai akai maka akai punishment dinka wannan punishment din da akai maka shine aka ce sai kai me sai kai yanka to bi halatta ka ci ba amma hadaya fa shi wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya jabta maka sai ka ci babu laifi ko jaza'u sayyidi me jaza'u sayyidi shine idan mutun yaje farauta idan mutun yana cikin halin aikin haji ya sa ihrami ko mace ko namiji bai halatta ya farauta ba bai halatta ya nuna wani ya farauta ba bai halatta ya taimaka a farauta ba duk ba daidai bane zaki iya cewa ni ai mace ce bana farauta to misali kiga wani zo ma yazo wucewa sai ki nuna wani sai ki ce wani ga zo mu can kina cikin ihrami kin yi laifi sai kin yi fidiya ko kuma ki taimaka ayi zo man ya shiga cikin ɗakin ki sai ki rufe ko ina da ina kici zo ka kama shi to kin taimaka sai kin yi fidiya kima ina fata an fahimta so da haka idan mutum yayi farauta lokacin da yake cikin halin aikin haji me zai yi shine sai shi ma sai ya fidiya sai ya samu dabba gwargwadon dabba ta gida irin wacce ya kashe a daji sai ya samu irin ta ba wai irin ta sak ba a me irin girmanta da irin namanta sai ya yanka sai ya bayar sadaka to muqaddara mutum shi ma idan yayi farauta ya samu dabbar da zai yanka ya bayar sadaka a matsayin fansar kansa dan Allah ya fi masa wancan laifin da ya hana farauta da yayi to wannan naman da yanka shi ma malami suka ce ba zai ci ba saboda haka mutum zai ci hadaya amma ba zai ci fidiya ba ina fata an gane to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa idza wajabat dunubuha idan jikinta ya je kasa fa kulu sai ku ci shi yasa wannan ayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara aiki da ita lokacin da ya aikin hajjin sa na bankwana na gaya muku raquma 100 ya yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ba marauci bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai kyauta ne raquma 100 shi kadai din nasa ne yanzu taya za a yi annabi ya cinye raquma 100 ke kin san ba yanka bane dan ya cinye a cikin sa ya yanka ne dan yayi me dan ya bada sadaka abinda ake bukata kenan idan kina da hali Allah ya sare miki lokacin da ake layya ana yanka rago guda daya ana yanka sa idan Allah ya baki dama ki so shanu guda uku in kina da dama kina da hali ki so shanu guda uku a danne su duk a yanke su a raba mutane su ci irin ladan da Allah madaukakin sarki ya tare da miki shi kadai ya sani to haka annabi yanka raquma guda 100 sallallahu alaihi wasallam to a cikin raquman nan guda 100 sai da annabi ya sa aka yanko tsoka guda 1 daga kowanne raqumi guda 1 kun ga tsoka nawa kenan tsoka 100 annabi ya sa aka girka tukunya aka bararraka nama aka yi romo annabi ya ci daga naman nan kuma ya sha romo sallallahu alaihi wasallam shine fa kulu minha ku ci daga cikin naman layyanku saboda haka babu laifi idan mutun ya laye sai ya ci wa at'imul qani'a Allah madaukakin sarki ya ce sannan ku ciyar da alqani'a alqani'a shine wanda yake kamamme wanda bai san bara ba bai san roko ba baya tambayan mutane in ka gane yana da bukata ka bashi to shikenan in baka gane ba ko zai mutu da bukatarsa ba zai tambaye ka ba shine alqani'a to Allah madaukakin sarki ya ce irin waɗannan ku rinka lura da su akwai mutumin da shi ba zai kawo kansa inda kai yanka ba ba zai kuma zo ya tambaye ka ba kuma shi bai yankan ba bashi da shi Allah ya bashi qana'a Allah ya bashi iffa da kamewa to idan kuka yi layya ku rinka lura makotan ku wadanda ku lura da makotan ku irin waɗannan mutanen a dauki nama mai yawa a ji akai musu Allah ya ce wal mu'tar wanda ma yazo ya tambaya din ku bashi wasu malamai suka ce suka wasu malaman suka ce al-mu'tar shine wanda shi ba zai ce maka ka bashi ba, amma zai zo ya dan karara gefe a gaban ka. Ina fata an fahimta. Idan kai layya sai ga wannan uwanka da kawai ya zo, zuwa ne kawai mu gaisa. Eh wallahi Allah zuwa ne kawai mu gaisa. Ko kuma hajiya na zo ne kawai na gaishe ki. Ke kin san ruwa baya tsami banza. Amma ba zai ce ki bashi ba. Shine al-mu'tar. Ma'ana yana yin abinda ake cewa jirwaye mai kamar wanka. Eh to shi ma idan yazo din a dauka a bashi. Duka dauka a basu. Malami suka ce karkashin wannan ayar naman hadaya ko naman layya ana raba shi gida uku ne. Idan mutum yayi layya ga yadda ya kamata ya da naman sa. Na farko mutum zai iya ajiye wanda shi zai ci da iyalansa. Na biyu mutum zai ajiye wanda zai bada sadaka sauran miskinai. Na uku mutum zai ajiye wanda kuma zai bada kyautar sa. Akwai wanda su ba sadaka aka basu, ba kyauta aka basu. Akwai wanda zaka ajiye. Wata raya kuma ta nuna wadakhiru, ma'ana za ku iya ci ku yi sadaka sannan kuma ku ajiye wani, duk za ku iya yi. Ba lallai sai mutum ya yi uku nan duka ba. Idan kike guda ɗaya dai yayi, yanzu misali idan kike layya sai kika tasa namanki a gaba duka kika cinye, kin yi laifi? Baki laifi ba, amma dai kowa ya san baki abin da ya dace bakin zama rociya. Eh za a yi tazin ɗanki a gidajen maƙota a ce wance marwaciya ce. Eh kuma ke kika jawo da gaske ne kuma marwaciya ce, baki kyauta ba. Saboda Allah ki zo ki layya ki yanka, kowa yana kallo jiniya bata musu kwata da sauransu. Amma ki soye namanki ƙanshi yana tashi duk maƙota kin cika su da ƙanshi, amma tsoka guda ɗaya ki kasa ɗauka ki basu. Lallai kin cika marwaciya. Haka nan mutum zai iya ɗauka gaba ɗaya bayar sadaka, babu laifi. Babu laifi duk wanda mutum ya insha Allah ta'ala. Amma dai abin da yafi kamar yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata shine a ci a bayar sadaka sannan kuma a yi kyauta da shi, shine abin da ya kamata. Saboda abu ne na lokaci guda kawai. A da farkon musulunci Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana aje nama ma gaba daya. A lokacin akwai rashi, akwai babu, akwai kamfa, so haka sai Annabi ya sa wata doka ya ce duk wanda ya layya kada ya sake naman sai ya wuce kwana uku. Idan naman ki ya wuce kwana uku kin saba Allah. Saboda haka da mutum ya layya za a yi tarabar da nama, duk yadda za a mace ka rabar da shi. Saboda in ya wuce kwana uku mutum ya shiga cikin saban Allah. To daga baya da abubuwa suka wadata, al'umma suka samu abin hannu, sai Annabi ya ce to babu laifi, za ka iya ci, za ka iya bayarwa, za kuma ka iya ajiyewa. Ajiya maganin wata rana kenan. Annabi ya ce babu laifi. So haka idan mutum ya dauki duk wanda mutum ya dauka a cikin wannan yayi insha Allah ta'ala a babu laifi. Allah madaukakin sarki ce wa aqimul qani'a wal mu'tar, sai ce kadhalika sakharnaha, kamar haka ne sakharnaha lakum, muka yassare muku, muka saukake muku waɗannan dabbobi na ni'ima, la'allakum tashkurun, fatan ka kusance masu godiya. Yan uwa, lallai ko shakka babu sahalewa ce da yassarewa ta Allah maɗaukakin sarki a gare mu da muke iya sarrafa waɗannan dabbobi. Ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ce muke iya sarrafa waɗannan dabbobi. Amma mutum ya kalli raƙumi da girmansa, ya kalli a sa ko sanuwa da girmanta, idan da Allah maɗaukakin sarki bai yassare maka ita ba, ka isa ka je kusa da ita ballanta ma maka sarrafa ta. Yanzu abin da zai ba ku mamaki, sai ku ga yaro dan karami dan shekara 12 ya koro garken shanu ko raƙuma sun fa 200 shi kadai, kuma shi yake control din su, yace su gabas, su yace su yamma, su yace haka zai ta control din su. Wannan ba taskhir, ba taskhir bane ilahi, yassarewa ce ta Allah madaukakin sarki. Yanzu bari in ba ku misali irin yadda mutum yake zuwa ya kama raƙumi ya jagorance shi duk inda ya ga dama ya kashi duk inda ya so. Mutum zai iya zuwa kama damusa haka? Ko mutum zai ya kama dan zaki haka ya wasa da shi? Ko mutum ya je kama kura ya cire mata takunkumi? Za ta yi? Ba za ta yi ba. Saboda da kura da zaki da damusa da sauran dabbobin daji, al-wuhush, irin waɗancan abubuwan Allah madaukakin sarki bai sare mana su ba, bai ga dama mu sarrafa su ba. Shi sai yanzu inda za a ce ga zaki nan ya balle, ga zaki nan ya balle a unguwan nan, da Allah karatun nan zai ƙara su, a ce yanzu ga zaki nan, a tabbatar zaki ne na gaske ya fito ya shigo unguwan nan, karatun nan zai ƙara su, amsa shi ne ba zai ƙara su ba. Eh, da ni da ku sai a rinka sai a rinka neman wanda zai abin nan, saboda Allah madaukakin sarki bai sare mana shi ba. Amma yanzu misali muna zaune a nan wajen muna karatu, sai shanu su zo su wuce ban ma sani ba, saboda Allah ya sare mana su. Inda kuma za ku gane abin ya sare wa Allah ce idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wani sa ko wani raƙumi ya birkice ya yake zama. Duk lokacin da aka ce wani raƙumi ya birkice ya fita daga cikin hankalinsa, to duk wanda yake matsowa kusa da shi da wallahi sai ya nesa da shi, gudu zai yi, saboda yanzu zai halaka shi. Wannan bakin nasa idan ya kama kan mutum sai dai ku je na tauna shi kamar kuli-kuli, kamar kuli-kuli. Kwarai da gaske. Wallahi in ya sa kan mutum a cikin bakinsa, to shi sai dai wani ba shi ba. Haka sa shi ma, idan sa ya rikice, ku duba da sallah yadda ake fama da shanu wani lokaci idan ya gauka mararan. Duk wanda ya matso kusa da shi me yake faruwa? To haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ya yassare mana wadannan dabbobi a ni'ima. Shi sa Allah madaukakin sarki yake gaya mana irin ni'imar da ya mana, yace awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikuna, yace wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kuluna wa lakum fiha manafi'u wa masharib. Allah yace afala tashkuruna. Allah yace awalam yarau, shin ba sa gani anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, mu muka halitta musu daga abinda hannunmu ya sana'anta, abinda hannunmu ya aikata, muka halitta musu an'aman dabbobi na ni'ima. Fahum laha malikuna, sai ga su mutane suna mallakar dabbobi na ni'ima. Mutum shi kadai ya mallaki dabbobi raƙuma guda 200-300 din nasa ne shi yake sarrafa su. Shanu garke guda nasa ne duk shi yake sarrafa su. Allah ya ce wa dhallalnaha lahum, sai muka kaskantar musu da wannan dabbobin. Ma'ana muka yassare musu, muka sauƙaƙe musu mu'amala da su da tafiyar da su. Shine wa dhallalnaha lahum. Allah ya ce fa min harakuhum, daga cikin dabbobin akwai wanda suke riƙa a matsayin ababen hawansu. Mutum ya hau doki, mutum ya hau raƙumi, wani su amalanken shanu, haka dai mun mai da su abubuwan hawan. Ga jaki shi ma Allah sarki bawan Allah. Eh, ai ta hawansa a ɗora masa kaya, ai kaza da shi duka. Baka taɓa ji jaki ya juyo ya ce na gaji ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ƙaddara. Allah ce fa min harakubuhum, daga cikin mutane suke rakan wasu a matsayin abubuwan hawansu. Wa min haya akuluna, wasu kuma su ɗauka a matsayin abubuwan ci, kamar doki, kamar jaki, kamar afadari, duk ba cinsu ake ba, me ake yi? Yankawa ake, wanda doki ma ana iya ci. Allah subhanahu wataala ya ce walakum fiha manafi'u wa masharib, daga cikinsu kuma kuna da abubuwan da kuke amfanuwa da su. Daga cikinsu akwai abubuwan da kuke riƙewa a cikin abubuwan shanku. Allah ya ce afala yashkuruna, ba za ku gode ba? Ba za ku gode wa Allah madaukakin sarki ba akan wannan? To lallai dabbobin nan na ni'ima da Allah madaukakin sarki ya sare mana ƴan uwa, tashir ne ilahi, yassarewa ce tsantsa ta Allah madaukakin sarki, ba dabara mu bace. Idan da dabaran mu ce, ba za mu iya sarrafa, ba za mu iya gudanar da doki ba, da jaki, da alfadari, da raƙumi, da sadan, duk sun fi ƙarfin mu. Yanzu kai rago ma, wani ragon ma sai kai da gaske za ka yi abin nan ɗin. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai Allah ya ce mai
layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum.
Na'am.
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
الله ما دوكين سركي تي لينا لله لحومها للي نامن ودنن دبوبن دا كوكي ينكاوا بايا اسوا بايا كايوا زوا غا الله ما دوكين سركي ولا دماؤها هكنن جنن دا كوكي زبروا baya kaiwa, ba shi yake zuwa ya isa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba. Walakin sai da yadda al'amarin yake, yanaluhu taqwa, tsoron Allah ku da yin abin ku dan Allah da kiyaye dokokin su, shine Allah madaukakin sarki yake bukata daga gare ku. Allah madaukakin sarki ce kazalika sakharaha lakum, kamar haka ne muka yassare muku wadannan dabbobi na ni'ima, litukabbirullaha, don ku girmama Allah madaukakin sarki alama hadakun abisa abin da ya shiryar da ku shi ubashiril muhsinin Allah yace ayi bishara ayi albishir ga wanda suke masu kyautatawa wannan ayar Allah subhanahu wataala yana bayani game da wani aiki daga cikin aikin mushrikai a lokacin jahiliya duk lokacin da suka yanka sukan dauko wani abu na jinin ko na naman sirata yashi a Ka'aba su yayyafa jinin ga dakin Ka'aba a lokacin maguzanci a lokacin jahiliyanci a lokacin bautar gumaka abin da suke yi kenan sai su yayyafa wani bangare na jinin dabbar ga Ka'aba sai su rata wani bangare na naman a jikin Ka'aba ko kuma gumakan da suke bautatawa suna zuba musu jinin da suke yankawa na dabbobi idan akai qurban aka nemi kusancin wani gunki ta hanyar yanka masa dabba to jinin sai a dauka sai a watsa musu har yanzu ku ga irin masu bauta gumaka a irin masu addinin Buddha a China da India da sauransu za ku ga suna da irin waɗannan al'adu idan aka yanka abin yanka za ku ga sai an samu wani jini daga cikin jinin da aka yanka an watsa wannan gunki to suna da irin wannan ɗabi'ar ta abin da suka yanka lalle shi ma gunkin sa ya sani tunda dan shi akai to shine sai Allah madaukakin sarki yace al'amarin ba haka yake ba a janibin Allah subhanahu wataala layyana lillahi luhumha wannan naman da kuke yankawa ku fede shi ba shine yake kaiwa ga Allah madaukakin sarki ba Allah subhanahu wataala me zai da nama yut'im wala yut'am shine yake ciyarwa waje yake da Allah subhanahu wataala babu saboda haka naman da kuke yankawa baya isa zuwa ga Allah subhanahu wataala wala dima'uha haka nan jinin da kuke yankawa ya zuba na dabbobin da kuke yankawa ba shi yake isa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba me Allah subhanahu wataala zai da jini babu sai dai abinda Allah yake bukata daga gare ku shine yana walakin yanalu taqwa minkum abinda yake kaiwa zuwa ga Allah madaukakin sarki kiyaye dokokin sa da tsoron Allah madaukakin sarki da kuma yi dan shi wannan gabar ta ayar abinda yake nuna mana shine lallai duk wanda zai yi layya ko wanda zai yi hadaya yayi kokari iyakacin iyawar sa yi dan Allah dan babu abinda Allah madaukakin sarki zai yi da girman dabbaka ko da jinin da ka zubar babu abinda zai kara Allah madaukakin sarki da shi irin abubuwa da yawa da zaka ga ana yin competition ake akan wane ya siyo san 500 ni bar in je in siyo san 800 wane sai ya ce zan siyo na miliyan 2 wane ya so haka wani ma sai ya tafi Argentina ko Germany sai ya je kawo irin dabbobin nan wanda zaka ga to zan siya dan kwanta haka irin masu kosassun nan to sai mutum ya je so dan ya aje a layi kawai a rinka zo ana kallo ana cewa ai na wane ne to kaga duk wanda ya wannan bai dan Allah ba yayi ne dan mutane su gani su ce ya yanka katan sa to katan san da zaka yanka me zai wa Allah babu abinda zai wa Allah madaukakin sarki babban abinda Allah yake bukata ya bautar da mu da yankan ne dan mu samu lada saboda haka mu yi dan shi duk lokacin da mutum ya tashi layya ya kaddara a cikin zuciyarsa wannan abinda zan je in so shi ne saboda Allah ya ce ayi saboda haka idan kai dan wannan sai Allah subhanahu wataala ya baka lada shine abinda yake nufi walakin yanalu taqwa minkum sai ce kadhalika sakharaha lakum kamar haka ne Allah subhanahu wataala ya yassare muku waɗannan dabbobi na ni'ima litukabbirullaha domin ku rinka girmama Allah madaukakin sarki alama hadakun akan abin da ya shiryar da ku fadin sa subhanahu wataala da yace litukabbirullaha don ku girmama Allah sai ya nuna mana cewa ashe dabbar hadaya da layya kamar yadda na faɗa a baya ana yin kabbara ne kuma ayi bismillah kun ga waccan ayar ta baya da muka karanta ta mana bayani akan me bismillah wannan kuma ta yi bayani akan me akan kabbara kashi nan kazalika sakharaha lakum litukabbirullaha dan ku girmama Allah madaukakin sarki shine sai mutum yace bismillah wallahu akbar idan mutum zai layya ba a cewa bismillahir rahmanir rahim a arrahmanur rahim kalmomi ne da suke nuna rahama shi kuma yanka wannan rahama ce yanka kisan kai ne azaba ce to ka zo kana azaba kana cewa bismillahir rahmanir rahim a wannan ba daidai bane shi sai idan mutum zai yanka abin da yake cewa kawai bismillah shikenan ya wadatar bismillah da sunan Allah sai mutum yace Allahu akbar yawa sannan sai mutum yace hadha anni wa an ahli baiti wannan a madadina da iyalan gidana haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya layyasa yace ya yanka raguna guda biyu yace hadha anni wa an ahli baiti, yace wannan a madadina ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidana. Sannan sai kara dauko ragon sai yace wannan kuma a madadin al'umma ta har zuwa ran tashin alkiyama wanda bai samu daman yin layya ba. Annabi ya yi masa layya. Saboda haka mu kwantar da hankalinmu, duk wanda shekara ta zo babu dama a yi layya, babu hali, to babu laifi mutum ya ji dadi ya tuno manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, masoyinsa baradinsa ya yi masa layya a madadinsa. Eh, mutum ya tuno wannan, Allah madaukakin sarki ya samu dace. Allah madaukakin sarki ya ce wa bashiril muhsinina, kayi bishara ya rasulullahi ga waɗanda suke masu kyautatawa, masu kyautatawa a wajen ibada, masu kyautatawa akan bayin Allah subhanahu wataala da suke tare da su. Dan shi ihsani kala biyu ne, akwai al-ihsan ila al-khalq, akwai al-ihsan ila al-khaliq. Akwai kyautatawa zuwa ga ababan halitta ƴan uwanka, akwai kyautatawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da ya halicce ka. Me za ka yi ka kyautatawa Allah madaukakin sarki? Shine kayi ibada yadda yake. Ba hadaya aka ce kayi ba, ba layya aka ce kayi ba, to kayi ta yadda Allah madaukakin sarki yake. Na farko kayi dan shi, na biyu kuma kada ka je ka samu wani kafuzuru ko ramamman sa ko ramamman rago ka ce shi zaka yanka. Allah baya san wannan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Ba daidai bane idan mutun zai sadaka ko zai yi kyauta ka samu wani abin da kai kanka baka bukatar sa, diya lalace ya radaddage, ka ce da shi zaka yi wa Allah sadaka, ba a so. Eh, kai kanka idan aka baka in za ka karba, inda kai aka bawa shi sai ka rantsa ido za ka karbe shi. To idan mutun zai hadaya ya zaba ya samu ragon da yake babba, shi sa a baya ai na ga muku Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ragon da yanka, yadda ake kwatanta shi mai kaho irin masu kahon nan, sannan fari, sannan mai mai kato. Daga cikin abinda shari'a ta hana a yi laye da shi shine akwai dabba da take kemasa shi yaraman miya, wacce ake ce mata kafuzuru, wal adfa'u lati la tunqi, da kafuzuru, duk wanda laye da kafuzuru ba ta bafa, wallahi laye ba ta ba. Eh, kawai dai ya ci nama ne, an yanka nama an ci, amma laye da kafuzuru ba ta ba. To mutum idan yana so ya kyautata bangaren Allah subhanahu wataala, shine sai mutum yayi dan Allah ya kuma samu dabba da take isashiya, wacce duk ta cika shari'ar da ake bukata. Sannan kyautatawa bayan Allah kuma shine kai musu sadaka, ka basu su ci su more su ma a ranar da basu da shi, kai kayan ka sai ka dauka ka kai musu. To shine Allah madaukakin sarki ya ce masu irin wannan dabi'ar shine ai musu bushara. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai Allah ya ce
inna Allah yudafi'u anil ladina amanu.
Na'am.
Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur.
Allah subhanahu wataala yace inna Allah lallai hakika Allah subhanahu wataala yudafi'u 'anil ladina amanu, yana bada kariya ga waɗanda suka yi imani, waɗanda suka tsaya wajen kare addinin Allah, waɗanda suka tsaya wajen bin dokokin Allah, masu dogaro ga Allah da gaske. To ku kwantar da hankalinku ku yi bishara, Allah madaukakin sarki da kansa yake ba ku kariya. Allah ya ce inna Allah lallai, Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita lafazin inna litawkidi, yace la yuhibbu, baya san kulla khawani, dukkanin wanda yake mai yawan ha'inci, kafur, sannan kuma mai yawan kafirci, Allah madaukakin sarki baya san sa. Allah ya mana tsari da su. Allah subhanahu wataala yace inna Allah lallai, Allah subhanahu wataala yudafi'u 'anil ladina amanu, yana bada kariya ga waɗanda suka yi imani. Akthar ya tabbata daga Ibn Abi Hatim, Allah madaukakin sarki ya masa rahama, yake cewa wannan ayar ta sauka a lokacin da cutarwa ta tsananta ga sahaban Annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi a garin Makka. Cutarwa safa daban, cutarwa yamma daban, an buge wancan, an kama wancan, an kulle shi, an yi haka dai har sai da kai Annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya turo sun yi hijira zuwa Habasha. To lokacin da suka ga abin ya tsananta, shine suka yi meeting a tsakanin, suka ce me zai hana mu rinka yi mutanen nan dauki daidai, mu rinka yi musu kisan sunkuru ko ta hanyar yaudara ce, mu ja wani lungu kamar za a tattauna ta magana sai mu buge shi mu fito ko mu gudu, mu dan lallaba wani mu yi kamar muna tare da shi sai ya sakankance da mu mu kashe shi. To shine sai Allah madaukakin sarki ce a'a, tunda kun dogara ga Allah subhanahu wataala, tunda kun yadda Allah madaukakin sarki shine mai yi, kada ku yi wancan, Allah baya san masu ha'inci. Inna Allah yudafi, lallai Allah yana bada kariya, anil ladina amanu, ga waɗanda duk suka yi imani, Allah madaukakin sarki zai kare su, kamar yadda faɗa a wata ayar cewa
wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina. Allah ya ce lalle haƙƙi ne akan mu abinda Allah madaukakin sarki ya dora wa kansa na wajibi akan sa, tare da cewa babu wanda yake wajabta wani abu, Allah madaukakin sarki wani abu, amma shi Allah subhanahu wataala da kansa ya dora wa kansa cewa lalle sai ya tamaki waɗanda suka yi imani. Hakan Allah madaukakin sarki ya ce wa may tawakkal ala Allah fa huwa hasbu, wanda duk ya dogara ga Allah madaukakin sarki to Allah ya isa masa. To lalle dukkanin wanda yake dogaro ga Allah madaukakin sarki to Allah subhanahu wataala ya isa masa. Allah madaukakin sarki zai bashi kariya daga sharrin mai sharri. Ki bar duk wata mai sharri, ki bar duk wani mai sharri ya kulla abin da zai kulla, Allah zai warware. Ya tsara abin da zai tsara, Allah zai bata shi. Ya kimtsa abin da zai kimtsa, Allah madaukakin sarki zai ruguza shi. Abu ɗaya ake bukata daga gare ki shine ki dogara ga Allah madaukakin sarki, ki kuma ki bi dokokin sa. Shikenan. Allah madaukakin sarki shi yake bada kariya ga waɗanda suka yi imani. Allah madaukakin sarki ce inna Allah lalle Allah subhanahu wataala la yuhibbu baya sa kulla dukkan wani wanda ya kasance khawwanin mai yawan ha'inci, kafur mai kuma yawan kafirci. Da khawwan da kafur duk sigogi ne na mubalaga, kamar yadda malaman larabci suke faɗa. An aka ce mubalaga shine a ce an kai matuƙa abu, kamar a ce wane mai yawan zagi ne, wane mai yawan duka ne, wane mai yawan cin abinci ne, wane mai yawan haka. To kun ga aka ce mai yawan ka abu kaza sai ya nuna mai, ko kuma a ce baya yawan zagi sai ya nuna mana ashe mai yana ɗanyi da yawa ne baya yi ko. Ina fata an fahimta ka'ida a larabci. Kuma idan kalma ta zo ta kore abu da siga ta mubalaga, to ba ta kore aikin gaba ɗaya daga maabucinsa. Zan ba ku misali in ce wane ba mai yawan zagi bane, wane ba mai yawan zagi bane. Me nake nufi da wannan? Yawan zagi ne bai, amma yana yi dan kadan ko. An bayyanta kun ga ba ko da mai zagin gaba ɗaya ba. Wane ba shi da yawancin abinci sai nuna baya cin abinci gaba ɗaya? A'a, da yawa ne dai baya ci, amma dai kan dan taba. Dan ai babu mutumin da baya cin abinci, tunda mutum ba robot bane, dole zai ci abinci. Hakanan hadisi yazo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'ana Allahu zawaratul qubur. Allah ya la'anci mata da suke yawan ziyartar makabarta. A fahimta da kyau. Allah ya la'anci matan da suke yawan ziyartar makabarta, yawan ziyarta aka hana. Wannan sai nuna cewa mata ba su je su ziyarci kabari ba? Ba nuna ba kenan. Mace idan tana so ta je ta ziyarci dan uwanta ko mahaifinta ko mijinta idan ya rasu ta je ta yi masa addu'a, babu laifi. Amma abinda shari'a ta hana shine yawan zuwa. An hana mata su rinka yawan zuwa makabarta, shine abinda annabi ya hana. Kun ga da aka ce Allah an ci masu yawan zuwa makabarta, ashe zuwa kadan kadan ba Allah an ce su? Ba Allah an ce su ba su iya zuwa. To sai mu dawo kan ayar mu idan mun fahimci wannan. Da Allah ya ce inna Allah la yuhibbu, lalle Allah baya son kullu khawwani, duk wani mai yawan ha'inci, kafur mai yawan kafirci. Dan khawwan ala wazani fa'al, kafur ala wazani fa'ul, dukkanin su sigogi ne na mubalaga. Mai yawan kafirci, mai yawan ha'inci. Wannan sai nuna mana a cikin bayanin mu ashe kamar Allah yana son mai ha'inci dan kadan kenan ko? Ko kuma Allah yana son mai kafirci dan kadan idan an fahimta? To ba haka bane. Shi sa babban malamin tafsiri Muhammad Amin bin Shanqiti yace kwata-kwata ba haka bane. Ina muka fahimci ba haka bane? Saboda wasu ayoyin sun nuna mana haka. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inina. Lalle Allah madaukakin sarki baya son masu ha'inci, ba sai mai yawan ha'inci ba, kowane irin ha'inci ko dan kadan Allah baya so. Sannan wata ayar Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yuhibbul kafirina. Allah baya son masu kafirci, bai ce masu yawan kafirci anan ba. Ashe sai nuna mana da dan karamin kafirci da babban kafirci Allah baya son su. Da mai dan karamin kafirci da mai babban kafirci Allah baya son su. Da mai dan karamin ha'inci da mai babban ha'inci duk Allah madaukakin sarki baya son su. Allah ya raba mu da su gaba daya. Yan uwa, siffa ta ha'inci siffa ce mara kyau. Siffa ce daga cikin siffofin munafikai, kamar yadda Allah subhanahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayani. Daya daga cikin siffofin da idan mutum ya siffanta da ita ana irga shi daga cikin munafikai. Munafinci na aiki ba munafinci na aƙida ba, shine akwai ha'inci. Wa idza tumina khana, duk lokacin da aka amince masa sai me sai ha'inci shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai idan Allah ya tashi kiyamarsa wallahi duk wanda ya ha'inci tuta za a kafa masa a gaban sa Allah madaukakin sarki za a ce masa hadha ghadratu fulan wannan shine ha'incin wani kowa sai ya ganka a duniya yanzu ba mutun yayi ha'inci ba yana gani kamar ya sha ba a gane shi ba to idan Allah ya tashi kiyamarsa tuta zai sa a kafa masa a kansa abinda aka rubuta a jikin tutar shine hadha ghadratu fulani wannan shine ha'incin da wani a duniya ya ha'inci wance ya ha'inci wani ta ha'inci wance ta ha'inci wani haka saboda haka da wanda ya sanki da wanda bai sanki ba da wanda kike jin kunya da ba wanda ba ke jin kunya duk zai gane cewa ke maha'inci ya ce za a gani Allah ya mana tsari shi yasa ɗaya daga cikin ɗabi'un da suka yi mana katutu kenan ha'inci har sai mun rasa ma wai yanzu za mu amince wani ha'inci tsakanin mata da miji ha'incin tsakanin ɗa da mahaifi ha'incin tsakanin uwa da ƴarta ha'inci tsakanin mai gida da yaron gidansa ha'inci tsakanin haka ha'inci sai mutum ya rasa wa zai amincewa to lallai mu fahimci duk lokacin da mutum zai yi wani abu na ha'inci ya fahimci cewa Allah madaukakin sarki baya san sa duk mutumin da Allah madaukakin sarki baya san sa kuma kishiyar so menene ki duk wanda aka ce Allah baya san sa Allah yana mai kenan Allah yana kin sa kenan to ya mutum zai idan Allah yana kin sa kuma ina zaka sa kanka lallai mu guji ha'inci ba karaman mummunan aiki bane yan uwa haka Allah madaukakin sarki ya ce kafur Allah madaukakin sarki baya san mai kafirci na'am
ubina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir
na'am
allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu رَبُّنَا اللَّهُ
نَعَمْ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
نعم وانا أريد ما لن يكرن تنزو سيدمي فسر سيدكم فسر إن يسو إن شاء الله تعالى قبي سمتاشا أكن تفسير سيدان لوك تيا قريبا ذاتي مشكة تكين سيقبع ديبا الله من أكين سركيتي أذين للذين يقاتلون أني إذني ga waɗanda ake yaƙansu bi annahum zulimu saboda su an zalunce su wa inna allaha lallai haƙiƙa Allah madaukakin sarki ala nasrihim game da taimakon su da basu agaji laqadirun mai iko ne Allah ya ce allazina su ne waɗanda ukhriju min diyarihim aka fitar da su aka kore su daga gidajen da yake nasu ne aka fitar da su daga garuruwan da suke nasu ne bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙi ba ba tare da sun yi wani aikin da ya kamata a fitar da su daga gidajen nasu ba illa ay yaqulu rabbuna allah sai dai kawai sun ce Allah shine ubangijinmu shikenan abin da suke shine laifin da suke sai Allah madaukakin sarki ya ce walaula daf'ullahi an-nasa da ba dan kariya da Allah madaukakin sarki yake bawa mutane ba ba'dhum ala ba'dhin sashin su akan sashi lahuddimat sawami'u to da an rurrushe sawami'u sawma'a gurin bautar nasara wa biya'un shi ma dai gurin bautar nasara ne zamu zo mu bayani su insha Allah ta'ala wa salawatun da an rushe gurin bautar yahudawa wa masajid da kuma an rushe masallatai yuzkaru fi hasmullahi kathira irin waɗanda ake ambatan Allah madaukakin sarki a cikin su da yawa sai Allah ya ce wala yansuranna Allahu lallai haqiqa tabbas Allah yana taimakon wanda ya taimake shi wanda ya taimaki addinin sa kenan inna Allaha lallai haqiqa Allah madaukakin sarki la qawiyyun ya kasance mai karfi ne kuma azizun da mabawayi ne Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala sharhi na ma'anonin wannan ayar insha Allah ta'ala
sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu saboda lokaci yayi anan zamu dakata abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله